sashen Hausa na murar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa a Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo akan boahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon Amfani, Fara'a, Aniya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruk Musa zan gabatar daga nan ofishin mu na Abuja. Shirin na musamman na kunshi ne da rahoto akan yadda farashin kaya daga Najeriya ke arha a jamhuriyar Nijar don darajar saifa akan naira. Masu kera takalma a Kano na kokawa kan tsadar kayan hada takalma. A jihar Kaduna kuma kan jam'iyyu ya rabu gida biyu bayan dage zaben kananan hukumomi. Kasancewar yau Litinin muna da shirin zauren matasa na BOA da sharhin jaridun Najeriya. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani jerin gwanon motocin soja ya taka bom a gefen hanya arewa maso yammacin kasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya mai fama da rikice-rikice wanda ya kashe jami'an 'yan sanda biyu da wasu 'yan rasha uku kamar yadda gwamnatin kasar ta bayyana jiya Lahadi. An samu karuwar tashin hankali a kasar mai mutum miliyan 4.7 don zaben shugaban kasar na watan Disambar bara. Kodayake karuwar tashin hankali shine na baya-bayan nan a yakin basasa da ya mamaye kasar tun lokacin da aka hambar da shugaban kasar François Bozizi a 2013. An kashe 'yan rasha uku da 'yan sanda biyu na jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Kakakin gwamnatin kasar Angi Maxim Kazagi ya fadawa kamfanin yada labarai na Faransa AAP, yayin da majiyoyin majalisar ɗinkin duniya suka ce har na ranar Alhamis ya kuma jikkata wasu jami'an tsaron kasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Sun ce jerin gwanon motocin ya tarwace ne akan hanya tsakanin Barbariti da Buwar, wanda sama da kilomita 400 ne daga babban birnin kasar Bangi. A jiya Lahadi, shugaban jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya Naftali Bennett ya nuna goyon baya mai matukar muhimmanci na kafa gwamnatin haɗin gwiwa Isra'ila don kawar da Prime Minister Benjamin Netanyahu daga kujerarsa, wani abu da ake ganin zai kawo ƙarshensa a siyasance. Matakin na Bennett, wanda ya sanar a wani jawabi ta gidan talabijin, zai iya ba wa shugaban 'yan adawa Yair Lapid damar haɗa gamayyar jam'iyyu masu ra'ayin mazan jiya da masu matsakaicin ra'ayi da kuma masu sassaucin ra'ayi, kuma zai zama karo na farko da Netanyahu ya sha kaye tun 1999. Lapid, shugaban jam'iyyar masu matsakaicin ra'ayi ta Yesh Atid, da ya zo na biyu bayan jam'iyyar Netanyahu ta masu ra'ayin mazan jiya ta Likud a zaben kasar na ranar 23 ga watan Maris da ba a kammala shi ba, yana fuskantar wa'adin ranar Laraba daga shugaban kasar Isra'ila da ya kafa sabuwar gwamnati. Samun damar cin nasarar Lapid ya ta'allaka ne da Bennett, tsohon babban hafsan tsaro kuma attajiri, wanda kujerun jam'iyyar Yamina 6 a cikin mambobin majalisar 120 ya ishe shi ya kafa gwamnati. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lauyoyi masu shigar da kara na Iran sun tabbatar da cewa za a gurfanar da wani bafaranshe da ake tsare a jamhuriyar Musulunci akan leken asiri da kuma farfaganda akan tsarin, kamar yadda lauyan sai shaida a kamfanin dillancin labarai na AAP jiya Lahadi, kwanaki kaɗan bayan da 'yar uwar wanda ake tsare da shi ta yi kira da shugaban ƙasar Faransa da ya saka baki. Benjamin Brer, da aka haife shi a shekarar 1985, an kama shi ne a Iran a watan Mayu na shekarar 2020. Ana zargin sa yayin da yake tuka jirgi mara matuki da ɗaukar hoto a wani yanki da aka haramta. Laifin leken asirin ƙasa hukuncin kisa ne a Iran, yayin da tuhumar yin farfaganda akan tsarin na iya fuskanta hukuncin ɗaurin watanni 3 zuwa shekara ɗaya. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta ce akwai rashin fahimta a tuhumar leken asiri kan Breri. Ya kasance yana hutu ne a jamhuriyar Musulunci, inji ma'aikatar, ta kuma ƙara da cewa bai san wani abu da zai kare zargin ba. Mai gabatar da ƙara ta kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta buƙaci gwamnatin riƙon ƙwarya ta Sudan da ta mika waɗanda ake zargi da aikata laifukan yaƙi da kisan ƙare dangi a yankin Darfur. Mai gabatar da ƙarar ta ICC Fatou Bensouda ta isa yankin yammacin Darfur na Sudan jiya Lahadi don ganawa tare da hukumomi da al'ummomin da abin ya shafa a yankin. daga cikin waɗanda kotun ta ƙasa da ƙasa take nema akwai tsohon shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir wanda yake a gidan yari tun lokacin da aka hambar da shi a watan Afrilun 2019 a bayan nan gwamnatin rukun ƙwarya ta Sudan ta ce waɗanda ake zargi da aikata laifukan yaƙi ciki har da al-Bashir za su fuskanci shari'a kotun ICC amma wurin da za a yi shari'a shine lamarin da ake tattaunawa tare da kotun da ke Hague Prime Minister kasar Pakistan Imran Khan ya faɗa jiya Lahadi cewa alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu da India ba za ta taɓa komawa daidai ba har sai makwabciyar ƙasar ta dawo da kware-kware ƴancin gashin kai na yankin Kashmir da ake takaddama a kai idan mun daidaita dangantaka tare da India a wannan matakin ya zama wani cin amana ne ga mutanen Kashmir kan ya bayyana haka yayin da yake amsa tambayoyi kai tsaye da ake kira Prime Minister na magana da ku ko Prime Minister on call with you da Turanci Islamabad ta rage alaka da ke tsakaninta da New Delhi a watan Agusta na 2019 lokacin da gwamnatin Prime Minister India Narendra Modi ta soke matsayi na musamman na bangaren da India take mulka na yankin Himalayan da ke da rinjayen musulmi kuma ta bayyana shi a matsayin wani bangare na India kan ya amince cewa dawo da alakar kasuwanci tare da India zai yi matukar taimakawa tattalin arzikin Pakistan
Labaran duniya aka saurara yanzu kuma sai mu shiga babin rahotanni ƴan kasuwa a jamhuriyar Nigeria na bayyana yanda suka samu saukin farashin kaya da aka yi order su a Nigeria wannan kuma na da nasaba da yanda kudin saifa da yawancin makwabtan Nigeria ke amfani da su sun ƙara daraja kan naira da ke samun koma baya ga rahoton Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni
inda ma fetur na bayan fage ya ci gaba da rage kuɗi a wuraren saye kamar yanda na fada mai sayar da man fetur na bayan fage a garin birnin Kwanni ya yi mini ƙarin bayani
lalle farashin mai cike wanga lokaci ya dan sabka saboda duk abin da zai ka sauki ga talakashi ne kowa ga wata duk abin da da sauki rahama na ciki ko wanga lokaci da muka cike kan an samu sassacin mai kadan ba kuma wani abu ya ƙara dan sassata shi ba yanayin canji na juya mai canjin naira wanda in ka lura yanzu canjin naira ta haura to haura ta na sa a samu raguwar kaya a samu dan sauki ga kaya saboda dan canjin nan shi ma yana ɗaya daga tallahawa mutane game da nanura ta mai ba ta mai kawai ba duk kayayyaki in dai ana samu yanayin canjin nan na dan saukaka to ana samun canjin abin to abinda mun ka ji dan sauki guda kuma sai ya za ana dan samun shawadatacci ga mutane masu kashi to kaga wannan abin kuma sai ya saukaka ma rayuwa sannan sai an kai daidai da kuma wanga lokaci da muke cike kuma naira ta dan abin nan Hausa ma kaga canji ya tashi sannan dole a ƙara samu wani dan sauki to kaji daga kan sauki wanga lokaci da muke cike dai alhamdulillah indai ba wani abu ya samu can gaba dai cikin wanga lokaci da muke to alhamdulillah an dan samu saukin mu
wannan lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da ake gabta tsunduma gadangadan a cikin ayyukan noma da mana a jamhuriyar Niger sai dai har yanzu masu noman rani na ci gaba da amfani da man fetur din domin ci gaba da ban shibikar su abinda zai sa wannan saukar farashin man fetur na bayan fage zai ara farantawa manoma inji na fada
shi dai karamcin prenage 55 ba a cewa a samu kasa ga haka amma dai mahi shi sauki ne 55 to 55 dinnan ka koga abin ya samu dan sauki abin da an kai sai da wajen dala 67 kaga yau ya komo haka kenan mutane sun samu saukin rayuwa ka san shi mai abin da ga juya shi an ka ce ya bace ko matsala ta su dole sai a samu hawan shi to amma wanga lokaci da muke cike ana samun shigo shi kenan bai kace ba shi a dalilin amma ita Najeriya ka san duwaye ka gane ta ana zaman lahiya gurgudun hali ba wani ya muci sosai to koyo shi za a samu sassacce abin amma in yau abin ya birkice kuma sai ka iske abin kowa samu wahala bisa ga abin amma yanzu wanga lokaci da muke ciki alhamdulillah babu matsala game da mai ba wani harka ba Allah sa Allah kama mu da riko abin kai haka wanda kowa zai samu ya samu sauki saboda mi har bisa ga wanga lokaci muna kuka akan manoma menene manoma tunda akwai masu aikin lambu za su umfani akan wanga abin to kaga nan gaba ka har ruwan sama su zo akwai masu dashe dashe da mi suke umfani da man nan suke umfani to kaga su ma in sun ka samu abin haka za su zo musu da sauki su yi noma cikin kwanciyar hankali ba razana ba abu
naira da yana ci gaba da surtewa gaban kudaden sefa da sauran daloli na harkokin hada-hada na duniya abinda ke sawar jama'a ƙara jin dadin samun sauki wajen sayan kayan masarufi wa iyalansu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
A labari mai alaka da cinikayya da tattalin arziki kuwa masu kera takalma a Kano
na kokawa kan yanda kayan da suke sarrafa kayan ke matukar tsada da hakan ke barazana ga hada-hadar su ta kera takalman. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari ya aika mana da rahoto.
Sana'ar sarrafa fata ko kera takalma na daga cikin sana'o'in hannu da Kano ta yi shuhura a kansu tun shekaru da dama da suka shuɗe. Baya ga takalma, masu wannan sana'a da galibin su mazauna unguwar Kofar Wambai ne a cikin birnin Kano na sakawa ko kera sauran kayayyakin amfani kamar jakunkunan mata da na maza.
Sunana Hamza, akalla zan kai shekara 15 na yi shi wannan aiki. Abu ne wanda kake ganin sa a zahiri, kana koyaya daga wajen wasu. Nakan yi kamar guda 50 a wata. Dadi kayan aiki sun fi sauki, mun dan fi samun riba sosai.
Sunana Nuru Zubairu Abdullahi, wannan takalmin da ga muna yi sama da shekara 20 a tare din da muke siyowa, muke hada wannan kayan da shi. Magana ta gaskiya, tsakani da Allah, wani abin ya ninka sama da kaso 10. Idan zaka sa naira 20,000 misali, ka zo kai takalma irin wannan fiya 30, to in sai ka zo ka sa kusan 35,000. Kuma in ka hada zaka sille kudin yanda yake, dai haka yake kutan kullun ribar mu ake korewa.
An shekarun da suka shuɗe ne gwamnatin jihar Kano ta gina cibiya ta musamman a unguwar Sharada domin ma'abuta wannan sana'a, wadda ta yi wa lakabi da Common Facility Center a Turance, inda ake gudanar da sana'ar tare da horas da ɗaruruwan matasa, mata da maza. Alhaji Yusuf Jebi, da ya kwashe shekaru masu yawa yana horas da matasa wannan sana'a, shike kula da ayyukan wannan cibiya ta Common Facility Center.
Gaskiya gwamnati ta yi kokari, kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu, sai dai kuma ɗan adam har abada komai baya cika gaba daya. Sai ka samu wani abin wanda kake da bukatar sa, ka dai wannan abin yazo, to abin zai cika inda ake so. Akwai matsaloli na kamar materials na kayan aiki. Duk kayan aikin takalman da ka ga ana amfani da shi a jihar Kano, ana siyo shi ne daga Abba, Onitsha, Lagos. Kada aka siyo wajen iyamare, sannan mu kuma suka siyo mu kuma sai a hannun su. Su kuma a kasashen waje suke sowa. To amma gaskiya gwamnatocin su suka tsaya musu, suka taimaka su da kuɗi mai yawa. Kadan gwamnati ta oda wannan kayan, duk da ake wahala ake tafiye-tafiye a daina, a dinga sai daga gare ta, kuma a samu sauki, ƴan ƙasa su samu sauki, kowa zai samu hanyar da zai dogara da kansa.
Sai dai kwamishinan kasuwanci na jihar Kano, Barista Ibrahim Mukhtar, na cewa
ba a taba kawo wannan bukata ba. Haka idan da bukata kofa ta bude take, shugabannin su ofishi na bude yake, suna zuwa kuma muna patronizing din su. Idan ma na tabbatar maka, wato in muka samu manyan baki, mukan kirawo su zo su nuna kayayyakin su, kuma muna siyan kaya daga hannun su, irin namu na fata da sauransu, mu ba su kyauta ko jaka ko wani waje ne da ake so a koyar da kai yadda ake sana'ar ta takalmi. Idan ka koya kuma aka kyale ka, ka zo kai amfani da injina na zamani a wajen ka yi. Idan kai kuma ka dauki kayan ka je kasuwa ka siyar.
Hakan dai na nuna bukatar da ke akwai ga jagororin wannan cibiya ta koyar da sana'ar takalma su kara kaimi wajen sadar da bukatun su ga mahukuntan jihar.
Kar a shafa'a, muryar Amurka ake sauraro a shirin Hantsi. Kan yan jam'iyyun siyasa ya rabu a jihar Kaduna bayan sanarwar dage zaben kananan hukumomi na jihar. Wa'adin shugabannin kananan hukumomi ya kare, duk da akasari shugabannin kananan hukumomin NAPC ne, amma akwai inda MPDP suka lashe a kudancin Kaduna. Garhoton Isa Lord Ikara.
Tuni dai jam'iyyun siyasa 11 cikin jam'iyyun da ke wannan kasa suka yi zaben fidda gwani domin tsayi da ƴan takarar kansiloli da shugabannin kananan hukumomi, da nufin fafatawa da sauran jam'iyyu idan an tafi fagen zabe a wannan wata. Sai kuma ga hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Kaduna na sanar da sake dage zaben kananan hukumomin, da tace ta haka ne saboda akwai sun na'urori da ta auno za a kawo mata daga kasashen waje waɗanda ba su shigo kasar ba. Malam Ibrahim Sambo shine shugaban hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Kaduna.
Zaben mu ba da paper bane, da machine ne, electronic voting machine ke amfani, da kuma battery da zamu sa a machine din saboda su aiki. Zaben mu insha Allah zai mafi da baya kyau. Ba za ka hana mai zargi yayin zargi ba, amma na sanar da su cewa duka political parties nan guda 11 da suka zo, kowa ya kawo candidate din shi kafin mu rufe karba. So ba wani maganar rashin shiri.
Sai dai kuma babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta yi zargin cewa dage wannan zabe na da nasaba da wata boyayyar manufa. Inji sakataren jam'iyyar PDP na jihar Kaduna Alhaji Ibrahim Aliyu Sono.
Mu jam'iyyar PDP mu goyi bayan wannan abu ba. Gwamnati ne take amfani da hukumar zabe jam'iyyar APC ta samu nasara. Mu rubuta wasu takardun kuma la'akari da wasu takardun na dokokin zabe wanda jam'iyyar APC na gwamnati ta karya ka'idojin zabe musamman na maganar fitar da gwani.
Amma an sa ranar za ku shiga zaben.
Kwarai kuwa ai in gobe ne zabe mu ai mun shirye shiga zabe ai.
Ita kuwa jam'iyyar APC mai mulki cewa ta yi zargin jam'iyyar PDP na adawa ne saboda APC ta cika dukkanin ka'idoji kamar da yadda mukaddashin sakataren jam'iyyar APC jihar Kaduna Alhaji Haya Baba Fati ya shaida wa manema labaru.
Shi dan adawa baka hana shi zargi baka hana shi magana amma mun comply da duk wani doka na zabe na kasa da wani doka na zabe na jihar Kaduna. Na biyu mun ba da shawarwari cewa hukumar zabe bai zama ta kata jihar Kaduna ta tabbatar ta yi tsari wanda zai kawo zabe mai inganci wanda kowa zai yarda da shi.
To ko sai yaushe ne za a gudanar da wannan zaben kananan hukumomi a jihar Kaduna? Malam Ibrahim Sambo shine shugaban hukumar zaben ta jihar Kaduna mai zaman kanta.
Mun ji ra'ayin dukkan jam'iyyun siyasa. Kwamishin ne za ta zauna ta duba duka options da suka bayar sai mu ga wani rana ne tafi dacewa da ayi zabe sai mu sanar.
Yanzu dai abin da jam'iyyu da al'umar jihar Kaduna ke jiran gani shine yadda gwamnatin jihar Kaduna za ta yi da shugabannin kananan hukumomi da kansilolinsu saboda a wannan wata ne wa'adin shugabannin kananan hukumomin da kansilolin ke karewa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Murar Amurka ake sauraro daga Abuja ga Nasiru Adam Elhikaya da shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Ba su sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da suke cewa matasan kuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A makon jiya mun kammala shirin Zauren Matasa da matasa a garin Azare jihar Bauchi inda muka rufe shirin da tasirin ayyukan yi wajen yaƙi da miyagun ayyuka a tsakanin matasan. Wannan makon shirin ya juyo Abuja da sake duba lamarin tabarbarewar tsaro da akasari matasa ne ake samu da hannu tsundum. Ku biyo ne a cikin shirin na Zauren Matasa na VOA duniya a tafin hannunku.
Assalamu alaikum. Mai magana Buhari Yunusa Kumuriya, shugaban kungiyar ma'abota kafafun yaɗa labarai da ci gaban ƙasa. Ina yi muku fatan alheri.
Assalamu alaikum. Sunana Sambo Jibril Sambo Jada.
Assalamu alaikum. Sunana Ya'u Yakubu Yobe, shugaban kwamitin tantance membobin kungiyar ma'abota kafafun yaɗa labarai da ci gaban ƙasa.
Assalamu alaikum. Sunana Kabiru Idris, mataimakin jami'in walwala da jin daɗi na wannan kungiya mai albarka.
Ina hangowa Hauwa Abubakar, Ila da Sira Yusuf duk za su shigo wannan zauri da idan Allah saboda bada tasu kuduma. Kwanakin nan an kula maganganu ne da suka shafi yawan satar mutane. In an sace mutum ƴan uwansa ne suke dagewa su bada kuɗi domin a samu a fanso shi. Musamman ma inda abun yafi tsanani a jihar Kaduna, gwamnatin jihar ta ce ba ruwanta da bada kuɗin fansa. Wari me zaka ce?
Assalamu alaikum. Gaskiya waɗannan abubuwa da suke faruwa a cikin ƙasar nan tamu abubuwa ne wa'adda har yanzu sai ka rasa ma ta ina irin abubuwan nan suke bullowa. Saboda da yawa za ka ga cewa shugabanninmu wasu mu za mu ga kamar suna mai da abin siyasa ne, wasu kuma za mu ga suna mai da abin kamar akwai wata manufa a ƙasa wadda suke so su cimma wani buri nasu a rayuwa. To kuma dai menene rai-rai ne? Abubuwan da suke faruwa yanzu wadda ake ɗebe ƴan uwanmu talakawa ake shiga da su cikin daji sai haga ana neman kuɗaɗe da yawa ma za ka ji wa'ensu koda an biya kuɗaɗen za ka ga an rasa mutum. Za ka ga mutum sun dawo ba a cikin hayyacinsu ba. To waɗannan abubuwa da suke faruwa wadda duka ya shafi yankinmu ne na Hausa Fulani kuma duka al'ummarmu ne na Hausa Fulani. Da kalmar nan da ake amfani da ita ta Hausa Fulani kamar za ka ga an ce kalma ce wanda take bunmu gaba ɗayanmu. To amma kuma yanzu idan ka shiga yankin Zamfara, yankin Kaduna, yankin Katsina, sai ka samu cewa an samu bambanci a cikin iri-irin waɗannan abubuwan. Za ka ga Fulani idan sun shigo cikin Hausawa, sai ka ga Hausawan nan suna ƙoƙari su fada da su, ko kuma suna ganin waɗansu 'yan ta'adda sun shigo cikin gurin nan.
To, salamu alaikum. Gaskiya Buhari, a cikin jawabanka ka kawo maganar tsaron nan, ka ce kana gani kana kyautata zaton wasu shugabanninmu kamar su mai da abin siyasa. Ni fa a matsayina na matashi ina ji ina gani a jikina irin taɓarɓarewar tsaron nan, ba ma kokonto ko kokonto ba na yi akan cewar siyasa ce aka ɗauka. Duba ga yadda in ka duba inda abin zai ta maka da hankali, taɓarɓarewar tsaron ta kai matakin da yau in aka ce an saci mutum, sai kaga an tafi da an yi 'yan garkuwa da mutum ɗin sun yi garkuwa da shi. A bar ma tunanin maganar makuɗin fasan, inda za ka tabbatar da cewa an wofantar da abin, an mai da abin siyasa, sai kaga su jami'an tsaron za su zo su yi muku ƙaryar cewar sun yi iya jajircewarsu wajen ganin sun kuɓutar da wannan mutane. Daga baya kuma sai ka samu labarin cewar abin ta kai lalacewa, ta kai makurar da ma, sai kaga wai an samu iyayen 'yan ta'addan ne aka yi bi ta hannunsu, aka je aka tafi da su. To, ta nan za ka tabbatar da cewa lallai an wofantar da abin, kuma an mai da abin siyasa. In bacin haka ba, yaya an san cewar gashi har iyayensu akan samu? Iyayensu ne za su je su tsaya gabansu, su 'yan ta'addan su tsaya gabansu, wai iyayensu ne za su roƙi alfarmarsu akan cewar a saki waɗannan yara? Duba ga yadda aka yi na afaka ɗin nan, ɗaliban da aka kwashe, haka aka tafi aka tirsasa iyayen 'yan ta'addan, waɗansu daga cikinsu waɗanda suka amsa sunansu shugabanni, iyayensu aka ɗiba aka je dajin nan aka roƙe su. Iyayensu da suka ga iyayensu, an ce akwai wani wanda mahaifinsa har kuka yi a gabansa don ya saki yaran, kuma ya amsa ya bi umarnin mahaifin ya saki yaran. To, kaga ashe wannan ita gwamnati kawai ta so, ko in ce tana wasa da rayukanmu, mu talakokinta ne.
To, yau me kake so ta yi? Kama iyayensu ma a ɗaure kake so, ko kuma ya za a yi?
Ai, abin da nafi so a yi shine gwamnati ta tsaya kawai ta tsaurara tsaron nan fiye da yadda baka tunani. In aka samu duk wanda aka samu mahaifinsa, aka tabbatar da an san mahaifinsa, to kaga ku ai ba koyayye bane, kamata yi a ɗauki hukunci a kansa. Amma ta yaya za a yi an san mahaifin mutum, kuma an san yayi ƙaurin suna a cikin ta'addancin nan? Sannan in aka tafi dajin nan, za a je a same shi, kuma a same shi da mahaifi, ashe samunsa cikin sauki za a same shi.
Biro ka ji abin da ba yau ke ba.
To, magana ya'u akwai ƙamshin gaskiya, saboda idan har gwamnati da gaskiya ta kasa akan wannan abu, ko wanda gaskiya take yi, me zai hana gwamnati?
Idan na ga Hauwa ta shigo, ku baka kujera ta zauna. Yauwa, Hauwa, yaya ke ga zaurin kuma baki shigo da wuri?
To, ni dai salamu alaikum. Abin da zan ce gaskiya, rashin tsaro yanzu ya yi yawa, saboda akwai wani lokaci da na ga kashe-kashen da aka dinga yi a Zamfara, an kashe mutane da dama. Wallahi, abun ni ya ban mamaki, kuma gaskiya rashin tsaro ya yi yawa yanzu, ya yi yawa kawai ma zan ce.
Kabiru, da zo kana magana.
Alhamdulillah, abin da kake so in faɗi a nan ranka shi ne, idan gaskiya ne gwamnati da gaske take akan maganar tsaron nan, to duk wanda aka sace, maimakon a matsa mu iyayen su biya kuɗin fansan nan, ita gwamnati ta biya kuɗin, shine gaskiyar magana. Amma bai yiwu, muna da labari, duk da muna yara, lokacin Obasanjo, don shugaban ƙasa Obasanjo, an harba tarawa ɗan adam, an ce daga China an harba mana, ina tarawa ɗan adam yake aiki mai ke mana cikin daji, aka ce ba za a sako cikin dajin ba, shi da sai magana.
Amma kuɗin fansan nan cewa ake yi, idan aka riƙa ba wa masu garkuwa da mutanen nan kuɗin fansa, to ƙarshe ƙarfi za su yi ta ƙarawa, kuma ba za su daina sana'ar ba.
Na yi gwamnati ne, yasa nake ga maka mutum ta arzikin mai daga akari, bai yiwu kana uwa ma da kuɗin makaranta da cefanen gidanka, da makarantar ba wani inganci gare shi ba, kuma ashe yanzu an sa fargaba fargaba. Dan haka in gaskiya ne gwamnati da gaske ta gagara, to ta dan gami kuɗin fansa, an yi aljama'a da taki ma wani wanda ke yake yanzu zuwa 15,000 ta taki, za ka yi damar ta matso ko kwata zuwa gonar, za ka yi gone ma fargaba da sauransu.
Ga jibirin zan bada da shi, ko bacci ma yake a laurin ban sani.
To, gaskiya akwai sakacin gwamnati a cikin wannan al'amarin tsaro, don ita responsibility din gwamnati ne ta ba kowane ɗan Najeriya tsaro a ƙasa. In muddin aka saci yaron makaranta, kowa duk wanda aka sata to ɗawainiyan ita gwamnati ne ta tabbatar an kuɓutar da shi ya dakwa cikin ƙoshin lafiya. Don me yasa? Me amfanin gwamnati? Amfanin gwamnatin ta shi ne mai sai don ta bada tsaro ne a ƙasa, ta ba al'umman ta tsaro. Ba yadda za, ba wani dalilin da zai sa a ce a sace yaron mata gwamnati ba za ta biya kuɗin fansa ba sai dai yaron. Don me wannan sakacin gwamnati? gwamnati ne yadda ta yi sakacin to dole ta fidda wannan kudin ta biya dama me ina intelligence din mu ina intelligence report ina DSS ina police ina sora ina army da sauran su gabaki da kamar yadda shi Kabiru yake faɗa magana akwai Obasanjo Press Center duk wani abu na portion din wanda take Federal Republic of Nigeria suna capture abubuwan da yake faruwa a wurin ne me yasa ba za a yi abun nan ba a zo a capture inda suke ba za a ce ai suna latitude kaza longitude kaza suna wuri kaza za a iya ba su wannan point din a jihar abun nan nasu don haka gwamnati tana da interest cikin wannan al'amari shine kada maganan gaskiya ciki
hawo kullun aka ce mata suna da ta hannun su kusan ake iya gyara mutane ko kuma a kama ma masu yin laifukan nan mata suna taka rawa sosai wajen ko ai laifi ko a daina
to gaskiya suna taka rawan gani daidai gwargwado iya abin da zan ce
wato biki ma ji maganganun da na faɗa sosai ba biki yi sharhi yadda za a gane
ina ganin Hawwa tana dan kararawa mata ne to wato kuma naji ɗan uwana duka sun yi magana akan iya laifin gwamnati suke ɗorawa laifin nan wato ba iya gwamnati bane mu ma akwai rawar da muke takawa kwarai da gaske wurin gurɓacewar harkar tsaron nan na gani a cikin wannan cikin 'yan kwanakin nan rundunar 'yan sandan jihar Kano ta kama wasu 'yan fashi wadda wani ɗaya daga cikin makotansu ne ma ya haɗa kai da waɗansu gurɓatattun mutane ina gan daga jihar Sokoto ma suka zo suka shiga gidan mutumin nan suka saci motarsa da wai laptop ɗinsa da waɗansu abubuwa masu muhimmanci a tattare da shi
a nan za mu dasa aya a shirin wannan makon in Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu kasance lafiya.
Manuniya.
Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba dan komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin.
Shirin Manuniya ma zai rinka waiwaye.
Bashi yasa mu muka ce gwamnati ita ce babban boko haram.
Ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na Manuniya.
Babangare Jibrin na tafe da shirin jaridun Najeriya.
Shirin jaridar ne na yau da jaridar Blueprints a cewa akalla sojoji biyar ne aka kashe a jihar Anambra sakamakon fito-na-fito da suka yi da wasu 'yan bindiga da ke yankin. Blueprint ta ruwaito kakakin 'yan sanda a jihar DSP Tochukwu Ikanga na tabbatar da harin da aka kaiwa jami'an tsaron wanda kuma ba shi ne na farko ba a jihar tun lokacin da 'yan bindigan kungiyar Araba ta IPOP ta fara ɗaukan bindiga domin kaiwa jami'an tsaro da fararen hula hari. Sai kuma jaridar Business Day ta ruwaito bukuwa da aka yi na bikin cika Najeriya shekaru 22 da fara mulkin demokaradiyya. Sai dai jaridar ta Business Day ta ce bukukuwan na bana bai armashi ba sakamakon rashin tsaro a sassa daban-daban na Najeriya. Bukuwan da aka yi ranar Asabar yanzu na nufin gwamnati mai ci yanzu karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari na da shekaru 2 kacal ta mika mulki ga wata zaɓe biyar gwamnati da za a yi. Ita ma jaridar Leadership ɗaya daga cikin manyan labaranta cewa jam'iyyar APC ta ce shekaru 6 na mulkin shugaba Buhari ya fi shekaru 16 na jam'iyyar PDP. Jaridar da ta ruwaito wani jigo a jam'iyyar ta APC barista Ismail Ahmed Kudumuwa da kuma gina ƙasa da shugaba Muhammadu Buhari ya bayar a shekaru 6 ya haura na shekaru 16 na jam'iyyar PDP. Sai kuma jaridar Vanguard ta ruwaito gwamnan jihar Ebonyi David Umahi na gargadi ga 'yan kasuwa a jihar da cewa duk wanda ya kuskura ya zauna gida bai fito zuwa kasuwa ba a yau Litinin to la shakka zai rasa shagonsa. Gwamnan dai na mai da martani ne ga 'yan kasuwa sak sakamakon gargadi da yan kungiyar IPOL suka yi cewa kar wanda ya kuskura ya fito shago ko ran aiki ko kuma makarantu a yau Litinin a yankin kudu maso gabashin Najeriya baki daya wato yankin Yamarai kenan. Wannan dai ya kira ga al'ummar jihar da su fito da addunan su domin kare kansu daga duk wani barazana daga yan kungiyar ta IPOL. Sai kuma jaridar da son na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari tare da mataimakin sa Yau Shubanjo sun karbi zagaye na biyu na alluran AstraZeneca domin yaki da cutar coronavirus. Sai kuma jaridar Dizde ta ruwaito cewa yanzu haka ministan ciniki a Najeriya Niyi Adebayo da kuma babban gwamnan bankin Najeriya Godwin Emefiele su ne za su jagoranci tawagar wasu gwamnoni da ministoci da kuma yan kasuwa domin taron kasuwanci tsakanin Najeriya da ƙasar Amurka da ake sa ran gudanarwa a birnin New York a ranar 17 da kuma 18 ga watan Satumba na wannan shekara da muke ciki. Baron Yanzu Firmare Amurka daga Najeriya.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin murar Amurka ni Umar Faruk Musa da na jagoranci shirin ke cewa sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Nijar abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin nake cewa mu zama lafiya.